sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Daya daga cikin lokuta da dangantakar China da Amurka ta ƙara rauni a baya-bayan nan ta zo ne a watan Yulin shekarar 2021 lokacin wata ziyarar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman ta kai a birnin Beijing inda wanda suke tattaunawa da ita ya mata magana cikin tsawa tare da bada jerin kura-kuran da ya kamata Amurka ta daina. An kuma yi gargaɗi ga Sherman a yayin haduwar da ta yi tsammani game da abin da 'yan China suka bayyana a matsayin rashin tunani na gwamnatin Biden tare da bata jerin abubuwa na biyu a kan manyan lamurra na ɗaiɗaikun mutane da China ta nuna damuwa a kai. Mutumin da ya bada waɗannan sakonnin da ke zama ƙaramin ministan harkokin wajen China Xi Jinping yanzu shi ne ake sa ran zai zama jakadar China a Washington wanda zai maye gurbin Qin Gang tsohon jakadan da yanzu ya zama ministan harkokin wajen China. Sai dai tuni China ta sassauta zafafan kalamanta ga Amurka tun bayan ganawar shugaban Amurka Joe Biden da shugaban kasar China Xi Jinping a birnin Bali na kasar Indonesia a ranar 14 ga watan Nuwamba. Kuma masu sharhi akan al'amuran siyasa a Washington na dakon ganin ko nadin da za a yi wa shin zai sa a ci gaba da wannan al'amari ko kuma zai sa a koma zaman doya da manja kamar irin shekarun baya. A yau Asabar hukumomin Auckland birni mafi girma a kasar New Zealand sun fara aikin gyare-gyare kwana guda bayan ruwan sama kamar da bakin kwaliya da ya haifar da ambaliya da kwashe mutane da rufe filayen jiragen sama tare da tilasta soke bikin da aka shirya wa mawakin Birtaniya nan Elton John. Har yanzu dai dokar ta ɓaci na ci gaba da kasancewa a birnin mai mutane miliyan 1,600 a tsibirin arewacin New Zealand yayin da aka samu saukin ruwan sama bayan da ya haddasa ambaliya a arewa da arewa maso yamma da kuma yammacin kasar. Hukumar bada agajin gaggawa ta Auckland wani bangare na majalisar birnin ta ce hasken rana ya bayyana irin munin tasiri da guguwar ta haddasa sakamakon iska mai dumi da ke saukowa daga wurare masu zafi wanda ya haifar da ruwan sama mai karfi da kuma tsawa. Ministan agajin gaggawa Kieran McAnulty ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa shi da Prime Minister Chris Hipkins za su ziyarci Auckland yau Asabar don tantance barnan da wannan lamarin ya yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta ce wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe fararen hula akalla 10 a jiya Juma'a yayin da ake ci gaba da gwamzar kazamin fada a gabashin kasar. Wasu 20 kuma sun jikata. Hare-haren na jiya ya biyo bayan wasu jerin hare-haren makami mai linzami ne da Rasha ta kai da suka yi nisa har cikin yankin Ukraine a shekaran jiya Alhamis inda suka kashe mutane 11. Kyiv ta ce dakarunta sun gwamza fada a jiya Juma'a da sojojin Rasha a garin Volodar da ke gabashin yankin Donetsk. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a jawabinsa da dare a jiya Juma'a cewa fadan ya yi kamari a Donetsk kuma sojojin Rasha ba kawai suna kokarin cimma nasarorin soja ba ne suna kuma neman ruguza garuruwa da ƙauyuka. Hukumar da ke sa ido akan makami mai guba ta duniya ta fada a jiya Juma'a cewa masu bincikenta sun gano dalilai masu ma'ana da za a iya yarda da su cewa sojojin saman Syria sun jefa tukunyar silinda guda biyu dauke da gubar iskar Kremlin a birnin Duma a watan Afrilun shekarar 2018 inda suka kashe mutane 43. Wani rahoto da wata tawaga daga kungiyar haramta makamai masu guba ta fitar ya ba da tabbaci na baya-bayan nan cewa gwamnatin Bashar Assad ta yi amfani da makami mai guba a lokacin yakin basasar kasar. Amfani da makamai masu guba a Duma da ma ko ina a duniya ba abu ne da za a amince da shi ba kuma keta dokokin kasa da kasa ne, in ji Director General na kungiyar sa ido akan makamai masu guba ta OPCW Fernando Arias. Akwai yiwuwar Rasha za ta nemi taimako daga kasashe da dama don samun taimakon soji a yakin da take yi a Ukraine. Sai dai fadar White House ta ce ba ta da shaida akan wasu rahotanni da aka buga masu ikirarin Moscow ta buƙaci taimakon Taliban a Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka kasashen Cote d'Ivoire da Mali. To madalla, gwamnatin mulkin soji ta kasar Mali ta yi afuwa ga wasu sojojin kasar Cote d'Ivoire guda 49 da ta kama lokacin da suka sauka a filin jirgin saman Bamako a watan Yulin shekarar da ta gabata. Hukumomin kasar na Mali na zargin waɗannan sojoji ne da shiga kasar ba bisa ka'ida ba kuma da saninta ba, da nufin haɓarar da gwamnatin mulkin soji ta Kanar Assimi Goita daga kan karagar mulki, zargin da tuni kasar Cote d'Ivoire ta musanta. Wakilinmu da ke Niamey a jamhuriyar Niger, Sule Muminu Barma, na sa ido kan abin da ke faruwa a kasar ta Mali.
Watanni akalla shida aka shafe ana kai da kawo don ganin hukumomin Mali sun saki waɗannan sojoji 49 'yan kasar Cote d'Ivoire da suka kama a ranar 10 ga watan Yulin 2022. Ainihi an tura waɗannan dakaru ne domin ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai gwamnatin Mali ta ce ba ta da masaniya akan zuwan su, saboda haka ta cafke su a matsayin waɗanda suka shiga ƙasar dauke da makamai ba da izini ba. Hasali ma ta zarge su da yunkurin juyin mulki, matakin da Salisu Amadu na kungiyar Sovol Initiative ke ganin yayi daidai.
A kai kama mutane su ba 'yan ta'adda ba, su ba mutanen kwantar da zartar zuma ba, kurin bakka da labari shikenan sai ga matakan tsaro a gidanka. In an ka tambaya cewa wai da mun mutane ne wanda akai za a zo tsari kasarka, ka taba ganin abin? Ai ko mi gadi za ka dauka, kai ne kake daukar shi a tsayin ka na mai gida. Billahi zai ko gida gare ka idan ka bari matakka za ta yi kajiran mai gadi ka shiga uku.
To amma mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum na fassara matakin gwamnatin ta Mali a matsayin wata dabara irin ta arabe da guzuma a harbikar sana.
Kamin da aka musu da zargin da aka musu wani abu ne na abun asha, saboda kowa ya sani abubuwan da suke a bayyane sun zo canjin wata runguna rundina ne wanda kuma karo na takwas ne ana canji, kuma wanda suka zo canjin aiki iri ɗaya ne suka zo su yi da irin nasu. Zargi na niyyar juyin mulki ko kawo hargitsi cikin ƙasa, kuma su zo su sabka cikin babban hilin jirgi na ƙasa a babban birnin ƙasa da jirgi da makamai da kayan soji a bayyane a wani kwage wanda ke bisa kulawar sojojin ƙasar, wannan ba daidai bane, ba gaskiya bane, kuma babu inda aka taba yin irin wannan abu. Saboda ko can dama ita ƙasar Malin tana da wasu manhohinta musamman na neman ita Ivory Coast ta bata farhula 'yan adawa na siyasa wanda suke zaune a Abidjan tun bayan da aka tumbuke gwamnatin Ibeka.
A washegarin faruwar wannan al'amari, kungiyar sai dawo ta tura tawagar shugabannin kasashe da nufin bin kadu, sai dai haka bata cimma ruwa ba. Haka kuma shugaban kasar Togo Fornia Simbe, wanda ke matukar dasawa da sojojin da ke mulki a Mali, ya shiga yunkurin sulhun ta bangarorin da ke cikin wannan dambarwa, lamarin da yasa aka damka batun a hannun mashara'anta, wace bayan zama da dagewa har sau biyu a ƙarshe a ranar 30 ga watan Disamban 2022 ta sanar cewa ta samu waɗannan sojoji da aikata tarin munanan laifuka ciki har da yunkurin juyin mulki, saboda haka ta yanke wa kowanne daga cikin su hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20. Mako guda bayan kotun ta sanar da matsayinta, kasar Mali ta bada sanarwar sallamar su daga gidan yari.
Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne.
Kakakin gwamnatin rikon koyar Mali Kanal Abdullahi Mega kenan a yanda ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren Juma'a 6 ga watan Janairun 2023 yana mai cewa shugaban Mali Kanal Assimi Goita yayi afuwa wa sojojin nan na Côte d'Ivoire 49 waɗanda a makon da ya gabata kotu ta yanke wa kowannen su hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa samun su da laifin shiga kasar ba akan ka'ida ba da nufin tayar da zaman tsaye yankunan juyin mulki da wasu tare lefka masu nasaba da haddasa rudani
fraternité et le bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire
da yake bayyana ra'ayinsa shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta La Voix des Sans Voix Nasir Seydou yayi ba da wannan mataki
kasan Mali akasin abinda taka tallata ma duniya ko taka gwadi tana bukata wasu kasashe na duniya tana bukata hulɗa da kasashe na Afrika irin waɗanda a cikin su da yawo shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin su da yawo tana da ƙarfi kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa Mali ta tabbatar da bayuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita dai komai ta samu ta ce za ta yi shi ita dai tunda sojojin na ai wajen shekara 20 aka yanke musu hukunci na shari'a amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su kenan Mali ta tabbatar da idan ta yi haka tana iya ta yi amfani da wasu abubuwa a gaba na sediyawo waɗanda aka iya ita ma a sassakata mata dangance da rayuwar talakanta ko kuma dangance da tattalin arzikin ƙasarta.
Sallamar waɗannan askarawa ta hanyar sulhu wani abu ne da ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai ta UNIN a sanarwar da ta fitar ta ayyana a matsayin wani abin alfahari da ya kamata ƙasashen Afirka su mai da hankali a kansa don gwada wa duniya cewa akwai haɗin kai a tsakanin al'ummomin wannan nahiya. Mutari Isa mamba ne a kwamitin zartarwar wannan kungiya.
Kungiyar ɗaliban jami'ar Abdul Mumin Taimai tana jinjinawa kasashe na cikin kungiyar nan ta Sadiyawo wajen yarjejeniyar da aka samu tsakanin kasar Mali da kasar Côte d'Ivoire wajen sakin wato jami'an tsaro guda 49 na kasar Côte d'Ivoire. Muna kira da kasashen na Afrika ta yamma su kara haɗin kai su kara gane wa junansu domin fato incin wannan kasashe
a watannin farkon kama waɗannan sojoji kungiyar ECOWAS ta hanyar shugaban rukunta Imbalo Sisoko na ƙasar Guinea-Bissau ya baiwa Mali wa'adi ta gaggauta sakin waɗannan sojoji ko kuma ta yaba wa ayazakinta to sai dai da take mai da martani gwamnatin kasar ta hanyar kakakinta ta jaddada wa shugaba Imbalo cewa wasa wuka baya kare gaban doki domin tun a ranar 14 ga watan Janairun 2022 Mali ta fita daga sahun kasashen da ake iya razanawa a cewar su
depuis le 14 janvier 2022 le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté
a kan wannan matsayi jami'an fafutuka na da ra'ayoyi mabambanta
duk mutum mai nutsuwa mai tsinkaye ya san sarrai shi Assimi Goita abubuwan da yake yi ba abu ne ba wanda yake kurin waye dan ya burge wani abu ne wanda yake zuwa dan ya gyara kasashe Mali akwai bulbulin gaskiya da abubuwan da take wallahi inda ƙarya ce yake tsaye da ita da ko ina bai zuwa kuma bai kai gariya
sojojin kasar Mali har kullu yomin wani yayi magana wadda da sunan ECOWAS na za su ga kamar ra'ayi ne na ga matsayin shi na mutun yayi ba magana ce ba ta kasashe duka na ECOWAS suna yin shi ne domin su gwada matalakawan su suna bisa burtali wanda shine mafi yawanci a ganin su mutane suke son su jiya abu ne na tintilaka siyasa wanda suke yi tare da talakawansu amma takamaimai sun sani ba za su iya rayuwa a ware ba
to ko wani irin darasi za a dauka daga wannan dambarwa har ila yau ga Abdulrahman Alkasim
duk wata kasa wadda take da sojojinta a kasar Mali wanda suke kawo ma kasar Mali dauki da gudunmuwa saboda ganin ta hita daga cikin hali na kakanikiyayi da take ciki ya kamata su dauki tsatsauran matakai na kulawa da abubuwan da ke zuwa su je su dawo babu wata kasar da yau ba za a iya mata sharri ba irin wanda aka ma Côte d'Ivoire musamman kasashen da suka yi cece kuce da su ko shugabannin da su suka yi cece kuce da su irin su jamhuriyar Nijar ko su Gine kusan abu guda ne hanya Mali ta dawo busatar demokradiya. Idan ba haka ba to ba a san inda za su tsayawa ba.
Dama tun a watan October da ya gabata hukumomin na Mali suka sallami mata uku daga cikin waɗannan sojoji 49 saboda abinda aka bayyana a matsayin dalilai na jin kai. Saboda haka sojoji 46 suka sauka a filin jirgin saman Abidjan a ranar Asabar 7 ga watan Janairun 2023 inda tawagar jami'an gwamnati a ƙarƙashin jagorancin shugaba Alassane Ouattara ta yi musu babban tarbe.
Salut tout particulièrement mon frère le président Faure Nyatsindé.
Shugaban kasar Cote d'Ivoire na cewa ina godiya ta musamman ga dan uwa na shugaba Faure Nyatsindé saboda yadda ya dage haikan ganganin sojojin mu sun dawo gida. Haka kuma ina jinjinawa shugaba Imbano, shugaban rukun Sediao wanda ya jagoranci kungiyar ta Sediao da kungiyar AU wajen neman hanyoyin warware wannan rashin fahimta. Haka nake jinjinawa sakataren majalisar ɗinkin duniya saboda hasken da ya bada game da wannan batu. Kun gani duk yadda aka sami sabani yan uwa kan sasantawa a jinin su su dawo su zauna tare to haka aka yi a tsakanin mu da yan uwanmu na Mali. Diplomasiya ta aiki kuma ita ce hanyar da muka zaba. A yanzu dai an sanar cewa shugaban kasar ta Cote d'Ivoire ya gayyaci takwaransa Assimi Goita na kasar Mali domin ya ziyarci kasar ta Cote d'Ivoire a nan gaba kadan.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu na Niger, Suleiman Mumini Barma, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku. Mu kasance lafiya.
To gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka, barkanku da warhaka. Barkanku da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dangari. Shirin da dangari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma ƙauyuka ko garuruwa masu tasowa. Shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki. Har ma da kalubalen da suke fuskanta domin tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita. A wannan makon shirin dangari mai gabatar da shi sunana Mansasani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma Adarawa. Salamu alaikum mai gari, sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai ga masu sauraron Radio Muryar Amurka.
Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko dai ni ne mai galan Adara Sha'ibu Iro.
Ma Sha'ibu, yaya aka ji da jagorancin al'umma?
Barka ka dai, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Yau da an ce kake gaba to an ce sai ka sa haƙuri. Masha Allah, alhamdulillahi da ni da jama'a muna nan mana ta zama haƙuriyar mu da su.
Kai ne mai gari na nawa a wannan gari, ka gaje ta ne ko kuma zaɓi aka yi ko kuma ya ne abin da ke a takaici?
Wannan gari ya lani ne mai gari na a gidanmu ne na biyar, na gaje ta ne. Amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zaɓi.
Can ainihi ra'a kuce ke shugabancin wannan wuri yanzu, kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zaɓe, duk da haka yanda aka ci gaba da riƙon.
Tun can ainihi gidanmu ne ke jagorancin.
Za ka iya tuna Lissa Hammond takaitaccen waɗanda suka riƙe wannan gari na Adara?
Akwai su, akwai kakanmu wanda ake ce ma Ɗanboku. Daga Ɗanboku dan kawo kunya ce yake ji, sunan shi na Abubakar ne ke, amma saboda sarakai matan ɗaya su ne ke cewa Buku. Muhalin Ɗanbokun kenan, amma ɗan shi na farko babban kuma Haruna. Haruna Ɗanboku. Daga shi sai babanmu wanda ake ce ma Ira Ɗanboku. To lokacin da ya abin an ɗaya riƙon ƙwarya, riƙon ƙwarya shi ne wanda ya shiga tarihi na hudu na riƙon ƙwarya. Bayan shi daɗa aka yi zaɓe ne, aka zaɓe ni Allah sani. Shi ne ke da rubar jagoranci jama'a ganin Adara.
Wannan gari na Adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waye kafa?
To wannan gari a takaice da yanzu nan daga hawa nan ba sa tudu 1940 aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka kuma na sama da can gangari ake
tumaraita
ifala tumaraita da
tumaraita taso
shi da marata shi ma biyo ta ruwa da suka taddo mu ai da tarihin gudanar da mu da tarne da radi duruwa ne suka koro mu wala kaji abin da na sani kenan daga wannan lokaci abin da ya can baya
a
takaice a can dai aka yi shekara da ta kai 100 a can gangare inan da wannan lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani yawa wala
to wannan gari da ake ce mashi Adarawa me ake nihi da Adarawa kanta
yawa wannan gari ake ce mai Adar ainihin mutanen daga Adar din suke
yankin Tawa
yankin Tawa yawa
buzaye ne su koko da
buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobura su ma duk daga can waje ainihin duk aka taso a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna Adar da ai makiyaya ne kakannin kakannin makiyaya ne ke zuwa nan ne suna kiwo da busashen su inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi mutanen dan kare sai suna noma nan wajen da lokacin da damuna ta musu sai a tashi to aka kai ana dan tsayawa sai an yi shuka ta fara hituwa to sai busashi suna ci da suka ga dai ana yawan yi masa banna mutanen nan sai suka ce kai za mu tashi Adara ga mu bar musu wurin nan kaji dalilin suna Adara
sai sunan ya sai zuwa rinka cewa
Adara ba zaki cewa Adara kaji mu harin tarihin Adara kenan
to wannan gari na Adarawa mutane gari nawa ne ko kusan kai dubban ne nawa
to ga yanzu da mun kai 4000 da dan wani abu
gari kana da mutane
akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an dumul kwambe ne da aka yi resan sama mu 3000 da wajen 600 da wani abu ne yanzu ko kaka
an ƙara
mun ƙara garuwa
da maza da mata da yara da manya su suka hiyawa a yankin
amma mata sun hiyawa to an ga zamani ma ba sai ma an gani ba mata sun hiyawa
to su wane ne ke cikin garin kaman ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me yake kwacewa a wannan yanki
to ga yanzu da noman nan shi ya kwaciya akasari aka kasa kishi 100 to kishi wajen 70 zuwa 80 noma ne kiyo ana yin kiyo ba dai sosai ba
da matasan duka koko
duka dole noma tushen arziki
to bangaren ci gaban gari akwai wutar lantarki a garinka akwai famfo na ruwa
to lallacin ci gaban gari su ne da ake ce ai su ne ma dai ainihin bariki
su ne birni
ko ba hali ba to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba saudace mu ba ko ba hali ba me ba saudace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa ƙarfe 2 abinda zo ƙarfe 4 ba ka samu ruwa ka gani baya ba zai ko ba ko yana ke da famfo ba wace gida mai aska gidan ya kai 20 ma mai famfo
cikin
dubannan gidaje ga ko a akwai saura
ba aiki da rijiya
suka ba eh rijiya tana nan yanzu masu wanda Allah ba hali suna yi cikin gidajen su dole to akwai ta cikin gari wanda ke gari mu guda biyu da baki sake da furaji har yanzu suna aiki da baki sake da furaji wannan ta buga
to bangaren abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko cococi akwai su a wannan yanki naka
sashen addini dai muna da addini na musulunci
akwai coci cikin da
ba mu da coci amma muna da masallatai
sosai akwai coci wa'anda koda ba nan ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan
to wanda na san da akwai guda daya guda daya ne gare mu shi ma sai da je can ibada shi wanda suke yi
kuma ba tsangwama cikin ba
tsangwama dai kowa ya addini shi eh mana kali na ba ni baka tona ba ni kolaka addinin ka da wancan dole sai kai nawa kai ko cewa zaka sai nayi naka kenan kowa ya sha'ani shi inda aka ce like like
to ina maganar makarantun boko da na zamani akwai saudatattu a wannan yanki naka
to gaskiya makarantun su ne ba mu da saudatacci inda yanzu ka ga yanzu na equal primary dai ce ke gare mu na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa wasu sahu wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu so cikin birnin ake kawan kaga kana da hali ayano kan ka jira ta ko zawo sai kai damar da kai ta nasara neman shi transfer kamar doshi na kusan maradi eh to nan waye da muna da nan kalubale
kun yi ladi can baya ko kun kumbure ma cigaban da aka samu wajen asadiya karatun boko wanda da a ce kun matsadin ku gaba a wancan lokacin da wadannan shekaru 40 din da yanzu kun samu an kula da ku wajen bangaren gina lakwaloli ko makarantan boko
mu ba a ce mun sha da baya bisa sa ya lakwal
kun yi tsawa can baya shekaru da
kuma so shekaru da
an samu ministoci ko kuma deputoci daga yankin Adarawa
lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai ɗan wanda dai ɗan hokadar da aka an samu ba ka gwalgwal
kuma manyan ma'aikata wanda ɗan asalin sa ɗan Adarawa ne
kwarai 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 akwai su
ina maganar bangaren siyasa jami'u in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen ko jinituwa da ƙura'a
so sai ka suke alfahari so sai ma nan kasan jira ta kamna ai jira ta muke bi amma yanda su yi alfahari da mu ko sauran ko jira ta gari ba alfahari da ita kana tabbas
akwai proje masu kawo ci maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna bada tallafin yana isa ga al'umma an ambami gari
eh tabbas suna badawa amma yanzu abin kasan mai gari wani bai da wannan lokaci Allah ya kawo siyasa sai a dan mai da shi kauye
sai dai a shiga
cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma a nuhu mai gari da yake shi mai da shi jirgin shara dai eh
amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a
eh al'umma za a ba yoni ba al'umma bane mai gari ba al'umma bane eh kina mai gari ba su kudi gari shi ba har salar ga mai gari ba
ba albashi
yo yana ina da can tsotan ya dauke wannan alƙawari kuma Allah ya kawo wannan lokaci
ya ruwa manyan gona kai ga mai gari
ba su sun zama gidaje
na mutane
mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan
me kalubalen
yawa gonaki mun sun koma gidaje
wa mai da su
a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa
kuna da wani abu da za a ce shine shedar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa
to can ai abu ne kito kawai shi noma ne haci to yanzu ba hacin tunda zaka yanzu wasu wannan abu da aka wasu da akwai da wanda ba su da gonakin babu gari ya canye yanzu abu ne kai alfari da shi fadama ya zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai su ne eh wannan akwai zogale a cikin perimeter eh to shi ne muke son gwamnati muna kiya gare ta yafa dama dake gare mu ta kara kama mu a samu ko gandana a maida mu ita ko nan mu zanki samu ko zogalen muna dana
magana gotoci na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu
muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin banka ga ruwa na wuce wallahi ba ka
ruwa hako gidan mai gari
ba ka tsallakawa nan duk sace akwai kore musa nan cikin garin mu cikin gari ba su ba wai kawai cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan mu shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga koren ta kai hudu ta sai mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai
to karshe me kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke an aka ce wanga dan Adarawa ne
al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka ce su zama to cinciya ma daurin ki daya su zama to ko masu kishi abun da ya kai ka tsaya a kan shi abun da duk aka ce na ta hanya ne
masu sauraron gidan radio muryar Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka dibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa amma idan sauran abokan aiki na gidan radio VOA Hausa sunana Mansur Sani daga nan Maradi Jamhuriyar Niger nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri